وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkanmu da kasancewa a wannan rana mai albarka ta 2 ga watan goma shekara ta 2023 a lissafin Turawa, wanda ya dace da 17 ga watan uku shekara ta 1445 hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Insha Allah za mu dora akan tafsirinmu na Al-Qur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah dake unguwar Sabuwar Gandu a Kano, Najeriya. Wanda yau insha Allah za mu tashi suratul Naml aya ta 41, aya ta 41. Idan za ku yi tunawa, muna kan kissar da Annabi Suleiman ya ce wa rundunarsa da yake tare da su, يا أيها الملو أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. يا قوانا من يموت علي كو حالتو ينا وغانا ليد دنيا الجنو وعي أتكينكو زي يزوى من دقدم وانا ما تاني ملكي كافر سزوم السنة مسلمين ما سمي قويا إفريتي أتكين الجنو yace ni zan kawo maka wannan gado kabla an taquma min maqamik kafin ka tashi daga nan gurin zaman ka. Yace kuma wa inni alayhi la qawiyyun amin, ni mai karfi ne kuma mai aminci ne kuma zan iya maka haka. Muka ce abin da ake nufi da ifriti shine almaridul qawiyyu min ash-shayatin, mai taurin kai, mai karfi, mai power a cikin shedanu. Yana gani ya burge cewa ai kafin Annabi Suleiman ya tashi daga wurin sa na mulki, insha Allah zai kawo masa wannan gadan mulki na wannan mata wanda girman sa ya isa da kulliyarsa da adansa. Gado ne na zinari, gado ne na afada aji, kuma afada a gani. Yace kuma shi yana da karfi ya iya dauko gadan nan din nisan sa, shine laqawi din nisan gadan zai iya goyo shi ya dauko shi ya kawo shi. Aminun kuma shi amintacce ne, zai kawo shi ba tare da ya batar da wani abu ba, saboda kayan kudi ne a jikin gadar. Shine inni alayhi laqawiyyun amin. Annabi Suleiman ya shiru ya ga kai, ai wannan alladi shine yake da aljanu, yake da iska, yake da waye, yake da waye, ya za a ce sai ma ya gama zaman mulkin sa za a kawo gadar da kafshi. Yace bai ba kawai sai wani a cikin su, qala alladhi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka, wanda yake da ilimi na littafi, wanda na ga muku satin da ya wuce zan yi bayani mai ake nufi da yadda nake da ilimi na littafi. Yace a ranka dade zan kawo maka wannan gadan kafin ka kyafta ido fat kana bude ido za ka ji la ilaha illallah. Hakan aka yi, falamma ra'ahu mustaqirran indahu, Annabi Suleiman ya rufe ido ya buɗe sai ya ga gado a kafe tabbaci a gaban sa a wajen sa. Ai falamma ra'a Suleiman al-arsha al-madhkura hadiran ladayhi, ya ga gado fa, sannan kuma ya ga shi daram dakam. Maimakon ya ji wani abu na girman kai ko nuna isa cewa ya isa, qala hadha min fadli rabbi, yace wannan yana cikin falalar ubangiji na, wannan mulki da na samu, wannan dama da na samu ai falala ce ta ubangiji na. Amma li yabluwani, Allah ya mun wannan ne don ya jarrabe ni. Kaji malam, in mutum ya samu dama ya sani shi ya jarabawar Allah ce. In Allah ya baka ilimi, jarabawa ce. In Allah ya baka matsayi a cikin al'umma, jarabawa ce. In Allah ya baka mulki, jarabawa, sarauta, jarabawa, kuɗi, jarabawa, talauci ma jarabawa. liyabluwani dan ya jarabe ni a ashkuru zan yi shukura da gode masa a ko kuma gutace masa yace wa man shakara duk wanda ya gode wa Allah fa inna ma yashkuru li nafsi to yayi wa kansa godiya ne ta yanda Allah yayi alƙawari duk wanda ya gode mun zan kara masa la in shakartum la azidannakum in kun gode mun wallahi zan kara wala in kafartum inna adabi lashadid wa man kafara wanda ya butulce wa Allah jahada kenan fa inna rabbi lalle ubangiji na ganiyun mu wadaci ne ga barin halitta ta sa bai da bukatar taimakon wani mutum ko aljani karim Allah tabaraka wa ta'ala karimi ne mai karamci ne a cikin duk mu'amalar da zai yi wa bayinsa ai yana cikin karamcin sa mai gaggauta ya mana azaba ya halakar da mu bayi bal ya'fu wa yasfah an kaseerin min dhunubina Allah yana yin afuwa yana kauda kai da yawa daga cikin wato zunuban wannan shine karshen ayat da muka tsaya a satar da yauci to menene qala allazi indahu ilmun min alkitab wanda yake da ilimi na littafi malamai suka ce allazi indahu ilmun min alkitab wasu suka ce wani mutum ne wasu suka ce wani mutum ne cikin bani Isra'ila Allah ya bashi ilimi daga gare shi ilimi ladunni kuma waziri yake ga shi annabi Sulaiman a wannan kaulin wasu kuma suka ce a wani ne wanda Allah tabaraka wataala ya sanar da shi ismullahi al'azam wanda idan an roki Allah da shi ajaba da'i yana amsa mai wanda ya kira shi kuma idan an roke shi kuma yana amsa mishi to wasu malaman suka ce kai wannan aikin waye ne zai iya ba wani mutum ko wani aljani ai annabi Sulaiman din ne da kansa kawai shi ya kawo gadan wannan wata fassara ce قال الذي عنده علم من الكتاب انا نبي هو سليمان نفسه النبي سليمان din ne da kansa ai shine yake da ilimin littafi daga shi din ne da ya ga aljannin ya kasa kawo shi a lokacin da yake so to shi sai yace to ni zan kawo maka shi kai kafin ka kyautaye قبل ان يرتد اليك طرفك كنا الخطاب دين yana magana ne da wannan ifritin da shi yayi alƙawarin zai kawo shi kafin a tashi a fada kuma shi Sulaiman alayhi salam yaga cewa an yi jinkiri da ta sai ce to kai baka isa ba kai baka ma kai ba ala sabili tahqir kenan yace wa shi ifritin yace ai baka yi da wuri ba bari in kawo maka shi da kyautawar ido atika bihi qabla an yartada ilayka tarfu kuma sai gashi ya kawo shi kun ji wata fassara to wata fassara ta gaba kuma suka ce ai mala'ika jibril ne ya in ba shi wa zai wannan aikin suka ce jibril ne shine allazi indahu ilmun min alkitab amma dai magana farko ita ce malaman tafsiri suka firjarwa wanda Allah tabaraka wataala ya sanar da shi wani ilimi na daban daga gare shi wane ne ya aka yi qur'ani ne yace allazi indahu ilmun min alkitab sai yace ya Sulaiman ya annabi Sulaiman kafin ka rufe ido ka bude zaka ga wannan ganin wannan kinaya ne an sur'atil fa'iqa fi ihdari gaggawa ta iyaka wajen halatto da wannan wato gado wannan yana nuna mana falalar ilimi da daukakan ilimi kaga da aka zo aka kasa waye mai ilimi ne yace zai kawo shi
وانا هنا نونا من شرف العلم وفضله وفضله سنن فلل من علمي اتكين الامه daukakar sa a cikin al'umma wannan wata karama ce Allah ya ba wannan bawan Allah sawa'un mutum ne ko aljini wannan ilimi ne yasa Allah ya karfafe shi ya ba shi dama ya dauko wannan gado ana kyafta ido a gare shi to ga gadan mulkin Bilqis a gaban annabin Allah Suleiman tun daga Yaman kasar Yaman aka dauko wannan gado har zuwa kasar Sham bi tilka sur'ati al-fa'iqa yayi wa Allah godiya yace wannan falala ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala to yanzu Allah zai rufe mana wannan kissa ta Annabi Suleiman da wannan basarakiya da bada labari akan irin shi kuma hikimomi da ya amfani da su shi Annabi Suleiman ta yanda zai nuna mata gajiyawarta ta sallama al'amari ta musulunta kawai ta bi Allah ta zauna lafiya Allah ramma bismillah bai ci
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم
Allah ya ce sai Annabi Suleiman yayi tasa hikimar kuma yace wa ƴan fadarsa ga gado ya zo qala nakiru laha arshaha ku canja kaman gadan nata ku canja mun kaman gadan zamu gane cin za ta iya fahimtar wannan gadan bayan mun canja masa kama am takunu min alladhina la yahtadun ko ku za ta kasance cikin wadanda ba za su gane gadan ba wanda yake nufi nakiru daga at-tankiru ne kalmar tankir diddu at-ta'rif at-tankiru diddu at-ta'rif shine ja'alu shay'a ala hay'atin tukhalifu hay'atahu as-sabiqa hatta la yuraf shine at-tankir ka sanya wani abu a wani yanayin da zaka canja shi daga yanayinsa na farko ta yanda in wani yazo bazai gane shi ba shine at-tankir Suleiman ya gaya wa rundunoninsa yayin da ya ga gado na Bilqis yace ku canja gadan wannan basarakiya ku canja mishi ku mai da samansa ƙasa ƙasansa sama kudunsa arewa arewarsa kudu gabaɗaya ku jujjuya shi ku daɗa ƙera shi ashe yana da wasu ƙira suka aikata haka yace ku yi dan mu gwada hankalinta shin za ta gane shi in ta ga gadan ba ita take hawansa take mulki akan shi ba to yau mun masa canji mun gyara shi ya zuba masa kayan alatu wanda bata san shi ba ya kera shi kira na musamman me yasa Annabi Suleiman ya canja gadan matan nan yace nakiru laha arshaha an ce yayi ne ikhtibari zaka'iha wa fitnatiha dan ya gane basirarta da kwakwalwarta. Shin wannan matar tana mulki da ilimi ne, tana mulki da basira da kwakwalwa, ko kuwa dai a taushe take? Shin in mun canza gadon nan za ta gane shi ko ba za ta gane ba? Yace kuma yana so ya gane kyakkyawan tasarrufinta lokacin da wani abu ya zo mata unexpected, mufaja'a kenan. Menene mufaja'a? Abu ya zo mata ba aune, kawai tana zuwa ta ga gadanta ita da ta taho, kuma tana alfaharin a duk duniya ba mai gadan mulki irin nata. Sai yau gashi Annabi Sulaiman ya kira ta, ya ce ta zo. Tana sauka a fadar Sulaiman, kawai sai ta ga gadanta. Kai, yaya aka yi haka? Shin za ta rude ko ba za ta rude ba? Sannan za ta yadda cewa ƙarfin mulkin Allah ne ka wannan gado, ko ko ba ƙarfin mulkin Allah ba ne? Kuma za ta yadda cewa shin wai sarautar da take ko sarauta ce ko ko dai da saura? Za ta ga lallai sarki ne na gaske ya kira ta kenan. Falamma ja'at qila ahakaza arshuki, yayin da ta zo. Wannan yanzu ana mana bayani ne dangane da abin da ya faru. Ai, falamma wasalat bilqisu ila Sulaiman, yayin da Bilqis ta iso wajen Annabi Sulaiman, aka bujiro mata da gadan mulkin Annabi, gadan mulkinta, bayan an canja ma'alim dinsa, sai aka ce da ita ahakaza arshuki, ai a mislu hadhal arsh alladhi tarainahu al'ana, arshuki alladhi khallaftihi wara'aki fi biladiki, wai irin wannan gadan da kika gani yanzu iri ɗaya ne da gadanki da kika tafi kika bari a ƙasarki lokacin da kike mulki? Ba fa cewa aka yi wannan gadanki ne ba, ba haka aka faɗa ba, ba haka fasara a haka za arshi yake ba, a haka za a irin wannan ne, ma'ana gadanki ke ma irin wannan ne, aka bugar da ita cewa ba irin sa ba ne. To ba, za ku ga mata mai basira, ai ta gane. Ai, me yasa malaman tafsiri suka ce me yasa da aka zo tambayanta Annabi Sulaiman ya ce a ce da ita a haka za, kamar haka? Ma'ana ki sani wani zai iya yin wannan gadan baki ba, sannan ta sani in tana jin mulki ne da sarauta da isa, to ga wani gado da wani mai mulki da ya fita yake yin amfani da shi, kuma ya kira ta ya ce ta zo ta bi Allah. Kuma idan ba ta da zurfin basira ba za ta iya gane gadon nata ba, amma Allah zai nuna basirar ta wannan mata. Wala shi yasa aka yi amfani da hamzat al-istifham, wannan ha din litanbih, al-kaf din aha kaza, harful jar ne, kaful jar ake cewa harful jar, za din kuma ismu ishara ne, shine majrurun biha. Al-jar wal majrur din anan khabar muqaddam zai zama, arshik din kine zai zama mubtada ne muakhar, aha kaza arshik. Bai ce da ita a haza arshuki ba, wannan gadanki ne ba, bai gaya mata haka ba, don kada ya zama an bata ansa an ce shi ne. Lalle wannan magana za ta kidmar da ita, kuma haka aka yi. Ba ta taba tsammanin za ta ga wannan gado ba, kuma ba a gaya mata an je a ɗauko gadanta ba. Tunani zai zo mata, to yaya aka yi gadanta ya zo nan gurin? Ita da ta bashi tafiya mai nisa daga ƙasar Yaman, yanzu ga ta a Sham. Su ma wanda kwanaki watanni aka ɗauka ana tafiya kafin a ƙara su, a ce yau kuma ta baro gadan nan, ta sa aka rurrufe shi da ƙofofinsa, sai yau gashi nan a mamlakar Sulaiman, mil-mil wajen miliyan Dubai kafin a zo daga can zuwa gurin. Ma'ina ta kalli gadan nan, ta kalla tace ka annahu hu ka annahu hu ka kamar dai shi ke cewa akai irin wannan ne gadanki amma ka ji amsa da ta bayar sai tace kamar dai shi ne gadan nawa ba bata ce eh irin sa bane cewa tai kamar shi kuma haka ne kamar shi din tunda shi din ne an canja mai halitta ne kaga ta bada amsa akan me daidai ha bata tambayi kowa ba bata nemi shawaran kowa ba tace ka annahu huwal arshu alladhi taraktuhu fi biladi wannan kamar shi ne gadan da na bari a ƙasa ta dinda cewa bata tabbatar shi ne ba kuma a dabara da wayo irin nata bata ce ba shi bane ba kawai dai ta bar abun a bisa zato ne shi Annabi Sulaiman yayi bayani Allah ya ce wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin an ba mu ilimi kafin ta kuma mu masu mi kauya ne mu musulmi ne wa utina utina kin an ba mu ilimi kafin ta wa kunna muslimina wannan fassara ta farko kenan wasu malaman suka ce wannan maganar cikato ne na maganar ita Nana Bilqis tace ka annahu hu sai kuma tace wa utina al-ilma min qablaha ai dama an ba mu ilimi ai an sanar da mu ai min qabli tilka al-hala allati shahadnaha kafin wannan hali an gaya mana irin wato ilimin Sulaiman irin mulkin Sulaiman irin ingancin annabtan Sulaiman wa kunna muslimina kuma tun wannan lokacin ma mun miƙa wuya ta ina li amrihi muyyata kawai to kaga haka suka fassara aya kenan ita ce take faɗa wa utina li ilma min qabliha wannan hadin labirin min qabliha yana nufin wato alhala allati shahadnaha wato wannan yanayi wannan events din da ya faru wannan scenario abin da ya faru tace dama kafin wannan lokacin an ba mu ilimi mun san wani abu makamancin wannan zai faru tunda an ce mana annabi ne ba mai neman mulki bane wasu suka ce a maganar Sulaiman din kenan jumlar za ta zama to ma'tufa ne ala kalamin muqaddarin ji'a biha min qabili tahaddusi bi ni'matillah Annabi Sulaiman din ne yake faɗa ai Allah ya ba mu ilimi kafin ma ta zo mu Allah ya ba mu ilimi ya ba mu annabta kafin ma ta zo kuma mu da mu musulmi ne mu masu ne gauya mun yarda da Allah Annabi Sulaiman yake faɗa Allah ya ba mu ya sanar da mu kafin ta zo min qabliha ai min qabli huduriha kafin ta halatto nan mu Allah ya ba mu ilimi kuma mu masu mi kauya ne ga Allah kamar wasu malamai suka ce wacce magana ce tafi inganci a cikin wannan maganganun guda biyu maganar Bilqis ne ko maganar Annabi Sulaiman wasu suka ce abin da yafi inganci maganar Bilqis ne cikakken maganar ita na Annabi Bilqis ne shine aqrab ila sawab suka ce li'annahu huwa adh-dhahiru min siyaq al-aya Imam al-Alusi yace wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin min tatimmati kalamiha ala ma ikhtarahu jam'un min al-mufassirin inji Imam al-Alusi a cikin tafsirinsa yace da yawa cikin malaman tafsiri abinda suka zaba fassarar cewa wannan maganar na Annabi Bilqis ne yace ka annaha istash'arat mimma shahadatu ikhtibaruha ai ta ji a jikinta abinda ta gani kawai an so ne a jarrabe ta kuma a nuna mata karfin mu'jiza ta annabta dan haka ta gaggawa ta bada amsa dan ta nuna wa Annabi Sulaiman cikar hankalinta dama ne an gaya mun matsayinka da iliminka da annabtanka dan haka mu miƙa wuya mun yarda da kai wa utina al-ilma bi kamali qudrati Allah ma'ana tana nufin Allah ya bamu an bamu ilimi akan cikar ikon Allah wa sihhati nubuwwatika da ingancin annabtanka ya Sulaiman min qabli hadhihi al-mu'jiza kafin wannan mu'jiza taka ta dauko wannan gadonawa ko kuma kafin wannan yanayi ya kasance saboda mun ga abubuwa na daban-daban mun ji labarin kana magana da tsuntsun huda-huda kafin ma mu zo mun samu labari tsuntsu ka turo ya kawo mana takarda wannan kadai ya isa ya samu imani mu yadda cewa kai ba mai farautar mulki bane kai annabi ne daga Allah kun san daman ta fada da aka aika mata da takardar nan tace wannan mutumin zamu gwada shi mu ga in me neman mulki ne dan baba kere ya turo min da takarda cewa ki zo da ke da mutanen ki kuna masu miƙa wuya gare ni in mulki yake nema barin danna wai dukiya da kuɗi zai karbe in ya karbe kuma na gama shi ba ka yi da fara ba kuma hakan ta aika masa kuɗi dukiya arziki mangala mangala raquma raquma abinda duk wani mai sarauta mai mulki yake so sai da aka kai mai Annabi Sulaiman yayin da suka zo ya gansu da dukiyar da arziki yace atumi dunani bimal fama atani Allahu khairu mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun irji ilayhi falana ajannahu bidunudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum sadirun kayan da suka zo da shi ba abinda aka taba ko kwallo daya yace a mayar mata kayan ta kawai kuma hakan aka yi aka maida mata daga nan ta sha jinin jikinta ta ce kai wannan fa ba mai babakeren mulki bane dan dukiyar da na bashi ya kamata a ce ya karba ta ce kai wannan yana nuna cewa wani aikakke ne annabi ne daga Allah kuma da mun suna jin wai 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 an ce kaza an ce kaza ta ce to gashi dai yau da'awa ta zo mata kenan ta ce mun ji abin da kake aikatawa na aike da mu'amala da kake da aljanu Allah ya hore maka kaza da kaza dan haka babu wata buƙatar wani jayayya da zamu yi da kai me ya faru malam
wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah
haka
innaha kanat min qaumin kafirin
abinda ya hana ta ta yi imani wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah sadda abinda ake nufi toshewa da hanawa wa saddaha wa mana'aha Allah yace ma kanata abun min dunillahi abinda take bautawa ba Allah ba wannan ana mana bayani ne na sababban da ya hana ta shiga cikin musulunci kafin wannan lokacin wani zai ce to me yasa nana Bilkisu tun ada da ta ji labarin Annabi Sulaiman bata bi shi ba bata san da shi bane a ta san da shi amma wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillahi abinda take bautawa ba Allah ba ashe mushrika ce matar wannan abubuwan da take bautawa ba Allah ba su suka hana ta ta shiga musulunci wannan ma din mausula ne sai ta zama fa'ili na sadda kenan ai wasaddaha wa mana'a alladhi kanat ta'buduhu min dunillahi menene abinda take bautawa ba Allah din ba shine rana duk wannan bayanin da ake maka wannan baiwa Allah na da Bilkisu rana take bautawa ibadatu shams bautar rana yace ya hana ta tabi Allah tabi Annabi Sulaiman innaha kanat min qaumin kafirin Allah yace ai wannan mata ta kasance cikin mutane ne kafirai wannan ta'lilun ne li sababiyati ibadatiha li ghayrillah me dalilin da yasa take bautawa wani ba Allah ba dan ita kafira ce kenan wannan yana nuna duk wanda yake bauta wani ba Allah ba kafiri ne haka alqur'ani ya faɗa koda wani baya so a ce kafiri ne shi dai baka bautawa Allah kana bautawa wani Allah ka zama kafiri wannan mata tana cikin mutane kafirai yau ga annabi Sulaiman ya kira ta ta yi imani da tana musanta ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala tana bautawa wani ba Allah ba mushrika ce ma zamani mai tsofa ta dade akan haka amma ta ji labarin annabi Sulaiman bace isa ta bayyana musuluncin ta ba aka ce tun lokacin da ta ji labarin annabi Sulaiman ta dan ji dardar kamar ta musulunta amma sai ta koyi musuluncin ba za ta iya bayyana shi ba saboda lamari na mulki idan mutum yana mulki malam kaga shike mulki akwai lokacin da shi ma mulka shi ake kwarai kuwa akwai abin da mai mulki bai sai ba wallahi ba wani mai mulkin da zai ce wai komai zai iya akwai abin da shi kansa ya san mabiyansa na gindinsa daga digin office ɗinsa za su fara masa bore ashe shi ma duk mulkin da yake da jiniyar da ake masa da fadawan da ake bin sa ba komai zai iya yi ba akwai abin da ba zai iya yi ba akwai abin da wallahi mutum zai ji tsoron yi akwai abin da in kai shi ma kashe kaza kafin ma ya bayyana ma za su harbe ka to ashe mai mulki yana mulki ana mulkarsa shi ma haka rayuwa take tunda mulki ne na duniya bai da tabbas bai da garanti amin fa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin lalle Bilqis ta kasance cikin mutane waɗanda suke kafirai sannan Allah ya rufe wannan kissa da bayanin abinda Annabi Sulaiman ya zo mata da shi ba zato ba tsammani dan ta ƙara yaqini akan kadaitakar Allah da kuma ainihin ni'imomin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ta tabbatar da ni'imomin da Allah ya bawa Annabi Sulaiman me yace mata malam
qila laha adkhuli as-sarh فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان
قيل لها ادخل الصرح سي aka ce da ita ادخل الصرح ki shiga wannan babban bene wannan babban gini wani gini ne aka yi mata wani abu ne na mulki da sarauta malam sai Annabi Sulaiman ya shirya mata kafin ta zo aka ce udkhuli sar kuma a ce bismillah shiga wannan gini in an ce as-sarhu al-qasr gini babba dogo kullu bina'in murtafi'in wa huwa sarh duk wani gini dogo a larabci ana ce da shi as-sarh kisa fir'auni yace wa qala fir'auni ya hama nubduli sarhan la'alli ablughu al-asbab shiga gini ne ta ganshi a gabanta ana ce da asar kuma farfajiya sahnud da sahatud da kamar premises da turanci fadin wuri filin wuri farfajiya rilar gida tsakar gida wuri mai fadi duk ana ce da shi sar shi yasa ake ce da shi sarhatud da ai sahatud da ko arsatud da duk ma'anar sar ashe Annabi Sulaiman yayi wani gini na ban alfahari gini ne malam aka yi shi bulo din sa na gilashi ne gini amma block din da glass ne kana gano abin da ke ciki na baya na ganin waje na ciki na ganin waje kuma abin mamaki ya shimfide kasa da shi wannan ginin kamar zuba kankare a kar akan ruwa ta yanda tsabar kwarewar ginin da aka yi in ka zo ba za ka dauka wato akan ruwan akwai wani gini ba za ka dauka ruwa za ka fada tsundum ai malam matan nan ba tana gadara da gado ba to an kawo gadan an ajiye shi an kira shi sannan an sake yin wani gini na daban. Annabi Suleiman قال سليمان لملكة سبا بعد أن سألها النبي سليمان ياتي وسروني السبا ولغريني أيمن هكذا عرش بين ياتم بيتا هكذا دينك يكي بين تباشي أمسا سيتي تو كشيغوان نجدم كشيغوان نجدم يعين ده تغيشي تغيجر من جنة تغيقوري ورجنة kaga fasahar ginin kawai kuma sai ta ga ruwa a gar hasibatu lujjatan ai sai ta dauka wani gulbi ne wa kashafat an sa kaiha da tazo za ta shiga kawai sai ta yaye mayafinta da zaninta wai dan kada in tazo shiga ruwa ya bata mata kada ta dauka ai tsunduma za ta yi قيل لها ادخل الصرح فلما رأته يعني تجا الصرح تجا جنين تجا ينديكي سنن تجا اند ذات تاكا تجي قرن كما رواني او قنشا قرن حسبت قلجة سيتتماني كما واني قلبيني كما واني قلدبيني كما واني رواني او قنشي وكشفت عن ساقها سيتساها ننت سيتجني كما ينزاك شكال واعذاك لأجي وانداك ذاك لأجي قنشيني وكشفت an saqai ha kawai sai ta bude kaurinta guda biyu li Allah tabtalla bil mai saboda kar ta jike da ruwa da zai zo ya taba mata riga ainan ne annabi Suleiman ya bata amsa qala innahu sarhun mumarradun min qawarir yace ke ba ruwa bane baba bulki sarhi ne wani gida ne na sarauta shine sarh din anan zaka iya fassara shi udkhuli sarha shiga wannan babban gida na sarauta falamma ra'atuhu hasibatu lujjatan wa kashafat an saqaiha ta bude kafarta ta dauka ruwa ne za ta dunduma kala annabi Suleiman yace mata ke innahu sarhun mumarradun min qawarir ai gida ne na sarauta da aka lullube shi da wato gilashi gidan gilas ne ba yanzu kana cewa an yi gidan gilas ba tun yaushe Annabi Suleiman ya yi gidan gilas tun yaushe mumarradun min kawarir kawarir din ana nufin gilashi mumarradun mumallasun an lullube shi an yi shi daga zujaj zujaj shine gilas me sunan gilas ne da Hausa malam gilashi a wannan tabarau na galan ido kenan kai kuma abin nan gilas me kuke ta gilas gilashi wannan na galan ido ne to gilas me suna sa wai kaji wai bai da suna tabaro kuma ba ni fa ba wannan nake tambaya ba glass na ido nake tambaya ba wannan an ce glass ne ai saboda wannan din glass ne an ari sunan wannan ne amma wannan ai yana sunan sa shi ma nan frame sunan shi ga frame ga glass to shine gaba ɗaya ake ce mai glass aka ari wannan ake ce da shi glass to gilashi na me zan ce ma gilashi na window gidanka me sunan sa gilas na me ake da gilas ne kam na me abubuwan da ake da gilas abubuwa na gilas wan karau tabargaza tangaran to kuje ku bincika wallahi muna da dan bukatar Hausan nan ba kuna gari kamar mu iya ta yawanci wasu abubuwan akwai abun kunya da yauci a ce mu zo fassara abu sai ne mu fassara da turanci mu je nam ko kofi mace ki kofin glass to ko dai karau ake cewa kayan karau to wani bahaushe ya taimaka mana almuhim dai gida ne da aka yi shi na gilashi awarir din jami'i ne na karura akan ce karura ina'un min zujaj, kamar yadda ake cewa mace ma karura, ita ma ana ce da ita gilashi. Karura li anna alwalada yaqilu fi rahimiha, saboda ai da yana tabbata yana zama a cikin cikinta, kamar yadda ake sa ruwa. Yanzu ba ga ruwa kuna gani a cikin gilas ba, shi yasa ake da shi karura. Ana sa masa wani abu ya yi istiqrar a cikin sa, kuma a hango abu. To wannan gida min qawarid ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari, sai Nana Bilqis bai ta ce,
قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
كيكي ها؟ قالت لتدوبة تغني با مصوبة جائية تشي ياو بانجيجي يندك أغدا تكرا الله mai bautar rana, yanzu yau zai kira Allah ba rana. Ta ce, Rabbi, ya Ubangiji, inni zalamtu nafsi, na zalunci kaina, bi sababi ibadati li ghairika, ta yanda nake bauta wa wani ba kai ba kafin wannan lokaci. Kuma yau Allah ina shaida maka, wa aslamtu ma Sulaiman, na miƙa wuya, na zama mai da'a, ba'i'atul muhtara, da zabina ina tare da Sulaiman, لله رب العالمين ومي قويا تارك دعاء أبنجي أبنجي تانكي وليس لي أحد سوى بند وني إمبا الله با. يا الله ناي إيماني ناي دا دقنا ملكة سبا تدب مسلمة أكي تبا دلاباري إسرائيليات ني دلاباروني دميني چي وادي أي دقبا ما أدب سليمان يا أوليتا تدب ما تستا المهم دي قرآني دي بباد وانا لابارم با siri kuma a jabur ruwayoyi. Allah ya ba mu labarin cewa wannan mata ba ta yi musu ba, ba ta yi jayayya ba, shi yasa baka ji labarin yaki ba. Ta taho gagadanta, ta miƙa wuya, ta yadda, shike da za ta bi Allah. Da haka cikin wannan kisa da muka karanta ta Annabi Sulaiman da Malikatu Saba, akwai abubuwan da za mu fahimta kamar haka. Lalle Allah tabaraka wa ta'ala da falala tasa da kyautatawansa shi ne da ikonsa ya ba mu waɗannan annabawa da Dawuda da Sulaiman. Annabi Dawuda da Sulaiman ya ba su ni'imomi masu girman gaske, ya ba su annabta, ya ba su mulki, ya ba su ilimi. Annaba ne guda biyu da kansu muka fara, Annabi Dawuda, Annabi Sulaiman. Kuma alhamdulillahi dukansu gaba ɗaya wannan ni'ima da Allah ya ba su, da shi Annabi Dawuda da Annabi Sulaiman, Allah ya ba su mulki, Allah ya ba su sarauta, Allah ya ba su ilimi. Sakayyar da suka yi wa Allah shi ne suka yi wa Allah godiya, suka yi mai shukura. Allah ya ce, walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kaseerin min ibadihi almu'minin. Hakika mun ba Annabi Sulaiman da Dawuda ilimi, kuma dukkan su suka ce alhamdulillahi alladhi faddalana ala kaseerin min ibadihi almu'minin. Mun gode wa Allah da ya fifita mu akan bayinsa masu yawa cikin mu'mini. Wannan yana nuna cewa duk wanda Allah ya bashi mulki, to ya kamace ya rinka yi wa Allah godiya, kada ya rinka girman kai, kada ya rinka alfahari, kada ya rinka fadin maganganu, kada ya rinka nuna dagawa. Masu mulki, ku ji tsoron Allah, ku yi koyi da waɗannan annabawa da Allah ya ba su mulki, ya haɗa musu ilimi. Wataƙila ku mulkin ma ya ba ku kaɗai, ba ku da ilimi. Amma su kaga wannan Allah ya ba su mulki. Dama duk abin da yake sa mutum ya girman kai, mulki, ilimi. Mulki da ilimi da kuɗi. Wannan dalili ne na ɗan adam ya takabbura, ya girman kai. Duk wanda kaga Allah ya bashi mulki bai girman kai ba, to ka girmama shi, ka ce ran kai daidai. Duk wanda kaga Allah ya bashi ilimi bai nuna daga'i da isa a cikin mutane ba, to ka girmama shi, ka ce lalle ran kai daidai. Duk wanda kaga Allah ya bashi kuɗi a cikin mutane bai nuna girman kai da nuna isa ba, to ka jinjina masa. Waɗannan abubuwan in Allah ya jarrabe ka da su, wallahi sai ka yi da gaske, ka fita daga layin girman kai. Amma kaga wannan annabawa sun fita, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Sun yi wa Allah godiya. A ciki yace, hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur kana yace wannan falala ce daga ubangiji wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun kareem sannan zamu fahimci cewa abu na biyu annabi Sulaiman ya kafa daula akan imani da Allah ashe mulki mai dadi shine a sa abu Allah kuma ya kafa daularsa akan al-ilmun nafi' ilmi mai amfani ashe mulki na kwarai a cikin al'umma shine mulkin da yake taimakon ilimi na addini yake taimakon ilimi na zamani kuma ya kafa daularsa akan al-quwwatul adila karfi na adalci wannan abu guda biyu guda uku su annabi Sulaiman ya kafa daula da su al-imanu billahi tabaaraka wa ta'ala nabi al-ilmun nafi' ilimi mai amfani na uku al-quwwatul adila karfi na adalci ga imani da Allah abu na farko duk wani mulki musulmi dai kada ya yarda ya bar Allah a cikin mulkin sa musulmi dai kada ya yarda koda yana mulkan waɗanda ba musulmi ba ya sauka daga kan tsarin sa na musulunci ko rayuwarsa ta musulunci ko ya manta da Allah ko har ma ya bude baki ya ce shi ba Allah yake yi wa ba saboda kana tsoron wancan arnan akwai hadari Allah ne ya baka wannan mulkin qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir lokacin da kuke neman mulki kuna ta cewa Allah 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 kuna bin masallaci Allah 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 kuna sa ai muku addu'a kuna neman mulki kun tura a muku umra kuna neman mulki kun biya su kujerun makka kuna neman mulki kun ci a muku addu'a ana neman mulki har da matsafa ma kun sa su muku addu'a ana neman mulki yanzu bayan kun halmun hau mulki kuma kun manta da Allah ba kwa tunanin masallaci daya ya yake rayuwa ba kwa tunanin addinin Allah ya yake rayuwa ba ku tunani ya za ku taimaki musulunci a matsayin ku na musulmi kuka yi amfani da kalmar musulunci aka taimake ku aka tallafe ku aka agaje ku amma yau wani gata kuka yi wa musulunci wani shiri aka yi wa musulunci bil aksi sai ma aka taimaki waɗanda ba musulmin ba sama da musulmi wannan ba daidai bane yaudara kenan cin amana kenan lokacin da muke nema mu musulmi ne muna son musulunci mun yi amfani da musulunci yanzu kuma mun samu mulki bari mu yi wa Allah abinda muka ga dama inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata Allah yana kallon kowa mulki kam kaman yau ne gobe mutum zai sauka gobe kuma mutum zai dawo yana nema a wajen Allah Allah kuma yana gani lokacin da ka samu mai kai masa ka duba yau inda musulunci yake cikin talauci yau masallatan musulunci yake cikin talauci ina so in shaida muku wallahi coci-cocin kasar nan sun fi masallatan mu arziki ne saboda kusa coci-coci na kasar nan manya-manyan coci sun fi manya-manyan masallatan kasar nan manya-manyan masallatan kasar nan ba abin da suke fama da shi inda bakin in banda bakin talauci ba kuma na faɗa kowane masallaci ne banda na Abuja wai shi ka kage da kusa da shugaban kasa ban san me ake shaka musu ba kaga su limaman Abujan sai su fito su yi bayani limaman wannan National Mosque mu dai muna bayani dai sauran masallaci talauci dai ina ga ai ya kamata a taimaki masallatan nan a taimaki masallatan nan adadin manya-manyan masallatai a kasar nan sananu ne amma wallahi kowanne masallaci ne a cikin je ka ganshi kaga talauci da idan sa yana tafiya akwai wanda ya kusa shekara 100 kaza amma wallahi shimfiɗa arziki babu ban ɗakin kirki babu limamin agigi ce na'ibin sa a wargaje ladanin kuma kamar a haukace ma ta ila ba talauci na fitar hankali amma je ka coci-coci kaga yadda ake lika zinari kaga kudaden da coci take da shi mallan yau fastoci shi shugabannin coci-coci da fada-fada jiragen sama suke hawa a Najeriya ku je manya-manyan airport na kasar nan ku je Abuja ku je Lagos ku je kaza ku ga kananan jet kananan jirage na tashi duk da ka taba wannan sai a ce na fastowa ne da ka taba wannan na fastowa ne muku ko dan ya kana da alfarma sarkin musulmi a dan sai masa dan dirgin nan kwaya daya shi ma ya rinka zagawa a matsayin san shugaban musulmi a Najeriya ai yanzu babu duk da gudunmuwar da musulmi suke bayarwa a kasar nan a gwamnatance a zaman lafiya a kaza amma yanzu shugaban kan jirgin sa nawa amma shugaban musulmi ba waye san da shi ma waye ke kula da shi sai dai rikici ya tashi amma waye a ce ka ga ya mutanen ka zauna lafiya ko wani mai kuɗi wani attajiri ko dan ya mutunta mu ma a ce yau mu ma sarkin musulmi yana da dan jirgin da zai hawa ya dan zagaya ya je taro kamar yadda waɗancan fa suna da shi su fa ba wai sarkin ba a shiwa gabanin coci coci fa da jirage suke yawo akwai masu jirage kuma an sani masallatan mu sai dai bara sai dai roko kullun ana yawo da huluna shekara 30 ai yanzu ba a daina yawo da hula fi sabilillah kullun in dai zamu yi wa musulunci aiki a masallatan mu to sai an yi bara sai an yi ta jan aya sai an ta jan hadisi sai an ce a taimaka a taimaka haka addini yana cikin wani yanayi ko masu mulki ya kamata su sani cewa ana bin su bashin taimakon musulunci mutum ya gyara kasuwa amma ba zai gyara masallaci ba kasuwa mutane ne suke zuwa masallaci kuma aljanu ne suke zuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka annabi Sulaiman ya gina mulkin sa akan waɗannan abubuwa guda uku da na gaya mana da imani da Allah Allah ya sa masu mulkin mu tun daga shugaban kasa har zuwa sanatoci da ƴan majalisa da gwamnoni da kansiloli da ciyamomi da ƴan majalisan jihohi idan sun zauna a kujerar nan su rinka tuna Allah su rinka tuna musulunci su rinka tuna halin da al'umma musulmi suke ciki ko ku taimaka wa addini ko ba ku taimaka ba su waɗancan suna taimakon addinin su ai su suna taimakon nasu suna tura su karantuka suna musu gine-gine suna musu hanya suna samun kwangiloli federal government coci dai za ka tana da biliyan kaza account ɗinta ni ko yanzu na ga na ma zan iya rantsa maka da Allah da sunan nikin Allah gabaki ɗaya ce maka a masallacin mu na Najeriya ba masallacin da yake da naira miliyan kaza account ɗin shi a cikin duk manyan masallatan nan da ka sani amma coci fa a garin ka ma guda ɗaya sai ka tarar da wannan tana da biliyan kaza da tana da biliyan kaza suna da hanyoyin da ake ba su kuma su masu mulkin suna taimakon su da sanatocin su da gwamnonin su da waye ɗin su da kaza ɗin su suna da wani kaso da suke turawa sai sa zaga coci malam kamar daga Isra'ila aka dauko shi aka kafe shi ba sa tsoron harkar kuɗi dan inda aka daga fili za a sayar da shi in coci za su saya ninka kuɗi take masallaci fa sai dai ku kare da bakar hula da hula yan agaji ana rataye da yawace yawace wani ma ya zaga bi sabilillah yana bi har ya wuce wajen sahu ba yana bi sabilillah wani dai yana kallon sa ana huduba yana bi sabilillah can da ya leka ya ga ba sun sai daga hular ya sa ta kawai a gaba ya wuce ita talauci to bai da abin da zai ci ma ya kara gaba kawai Allah ya kawo mu lokacin da za a daina zuwa ana yawo da hula a masallatan mu a ce an ci gaban da masu kuɗin mu da masu mulkin mu za su yi sponsorin masallaci duka masallaci me yake bukata diesel din masallacin nawa ne fentin masallacin a shekara sau nawa ake yi ma'aikatan masallacin gabaki ɗaya nawa ne albashin su na rantse da Allah bai wuce kuɗin injin wani mutum guda ɗaya a gida ba wallahi kuɗin injin sa da kuɗin direban sa bai wuce ba masallacin juma'a baya cin wannan kuɗin Allah ya mana afuwarsa sannan ya kamata ku sani cewa dukkan abin da mai mulki zai yi tunda muna magana ne akan mulki da sarauta to yayi ikhlasi saboda Allah ikhlasin nan yana taimakon mai mulki abinda ake nufi yayi abu dan Allah kamar yadda annabi Sulaiman yayi saboda Allah ya tabbatar da annabtansa da yazo ya ga abinda ya faru yace innahu min Sulaiman ya rubuta takarda yayi bayani yace innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala alayhi wa atuni muslimi Allah ya bashi ilimi mai amfani wala kadda atina Dawud wa Sulaiman ilma وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أن يرتد إليك طرفك. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون. haka yace ya da imani a wannan ƙasa ta sa ya mulki mutane, ya mulki aljanu, ya mulki tsuntsaye, ya mulki dabbobi, ya mulki tururuwa, ya mulki huda-huda, ya mulki tsuntsaye, ba abin da bai mulka ba. Yau gashi ana ba da labarin sa akan imani da Allah. To amma dan me yasa mutum musulmi zai zo, kana musulmi Allah ya baka mulki ka rinka kyamar musuluncin, kana musulmi Allah ya baka sarauta kana wasu dabi'u irin wanda ba na musulmi ba, kana musulmi kana kyamar a danganta ka ga musulunci ko kana kyamar ka yi musulunci aiki? Akwai wani mai mulki da ya mulki irin na Annabi Sulaiman? Akwai wani mai sarauta da yake jin shi sarki ne da ya sarauta irin ta Annabi Sulaiman? Wallahi ba yi shi ba. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, haka yace. Ya roki Allah ya ce Allah ka bani mulkin da ba wani dan adam da zai taba yin zamani ba. Anan zamu dakata saboda kurewar lokaci. Abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu dada. Wanda muka kuskure ko tutuma harshe Allah ya mana afuwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.